الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن أو أراد شكورا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعد ونسكي سورة لم وما كلم عليه ونسكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda ‘yan uwa suka sani yau muna 22 ne ga watan Jumada a saniyar hijira ta Annabi sallallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 5 ga watan 2 shekara 2021. A wannan makaranta da dukkan mutumin da ya san ta ya san abin da take gudanarwa ya san cewa
yau da gobe inji ba wuce shi ta ki wasa ko kamar ma wannan din sai ka karo shi ko ina duka da an manta ma ba wani abu bane sai na gane sai ka dan karo wannan din a kamar da yan uwa suka sani wannan makaranta ce da kusan koyaushe tana cikin karance-karance ga wanda suke bibiyar wannan shafi zai wahala a ce gari ya waye a ce babu wani karatu da zai zo ta wannan shafin imma ko ta wajena ko ta wajen ɗaya daga cikin ‘yan uwa da ake tare da su ko Malam Sani Alkanawi ko Malam Abu Aisha ko Malam Nura ko Malam Abu Ruqayya ko saboda haka wani lokaci za ka ga a rana ɗaya mu kanmu darussa guda huɗu suna iya zuwa a jere ko sama da haka don haka 'yan uwa yau karatun da za mu yi shi ne akwai wasu abubuwan da nake so in yi takdimi a kansu daga nan kuma sai in tsaya nan akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa da muke tare da su yanzu haka shine Malam Suleiman Al-Hafiz. Malam Suleiman Al-Hafiz mutum ne da yi takanas ta Kamaru ba takanas ta Kano ba, ya shigo Najeriya kusan zan iya cewa kamar kimanin wata nawa kenan yanzu, wata 6 zuwa 7 ya shigo Najeriya nan don yin karatu. Alhamdulillah karatu ba irin na aji ba, karatu irin na zaure wanda ake zaunawa a sa littafi min gilafin ila gilafin, kuma da izinin Allah akwai tsarin da muka yi wanda wannan karatu da aka fara daga nan wannan karatu ba zai ainihin wato tsaya ba. A cikin abin da nake so shi Malam Suleiman ɗin ya ɗauki darasi a kansa da ragwaragwan 'yan uwa, shigowarka Najeriya ka ɗauki wata 6 da kuma ƙoƙarin komawa, idan ya yi nuni a kan wani abu abin da ya nuna shi ne wani abu ne na kwanakin rayuwarmu ya taɓa gabaki ɗaya. Allah Maɗaukakin Sarki da ya tashi ya faɗa mana cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari, yadda Allah ya halitta sammai da ƙasai da yadda dare da wuni suke sassaɓawa, Allah sai ya ce akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mai hankali shi yake gane wani abu zai faru. Shigowarka Najeriya da kuma yanzu ka kana ganin lokaci ya kamata ka koma, wannan darasi ne da ya kamata dukkan mu sani wani abu ne na ɓangaren rayuwarmu ya tafi gabaki ɗaya ta yadda an samu maimaituwar dare da wuni da wasu watanni da kwanakin da sun riga sun tafi ba za su ƙara dawowa ba. Shi yasa al-Imam Ibn Duraidu yake cewa innal jadidaini, sababbi guda biyu su ne al-layl wan naharu, idza mastawlaya ala jadidin, in suka nace wa sabo shine saurayi ko budurwa, to adniyahu lil bila, sai sun kusantar da shi zuwa ga tsufa. Duk wanda ka gan shi ba shi da wato yana da furfura yanzu ka tambaye shi an keto nahiyar da ba shi da furfura. Zuwan dare da wuni ne kawai ya sa yana kwana ya tashi kawai ya ga furfura ta keto masa, babu yadda ya iya da ita. A wannan shi ne darasi na farko. Darasi na biyu game da muka yi karatu da ɗan uwa Malam Alkanawi, ina nasiha a madadina ni kaina da dukkan madadin wanda suka ɗauki layi na karantarwa. Kamar yadda su malamai suka faɗa, mun kawo a gurguje a wancan lokacin, akwai sifatun yambagi tawaffuru hafil muallim, wanda kai idan za ka jagoranci al'umma ka taso da wasu ka zama kai ne jagoransu, ta farko ana so sai ka ginu akan wasu sifofi ka yi ƙoƙari ka cika su. Mun faɗa abu na farko shi ne ikhlasul ilmi lillahi, neman ilimin don Allah farko tukunna, da kuma ƙoƙarin karantar da ilimin don Allah. Wannan shi ne abu na farko. Sannan abu na biyu, yayin da kake karantar da mutane dole a samu sidikul muallim, malami ka zama kana da gaskiya wajen wato kar a same ka kana karantar da mutane amma mu'amalar ka yau da gobe sun gane cewa suna iya ba da shaida malam wani maƙaryaci ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya san ba haka yake ba, wanda ba ma shi ba ɗalibansa ma wasu daga ciki, sai da Allah ya kira su ya ce mana ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqina, ku ji tsoron Allah ku kasance tare da masu gaskiya. Abu na uku shi ne akwai mutabaqatul qawli wal amal, dole a samu mutabaqar magana da aiki sai daidai. Ka faɗa abu to kuma kana ƙoƙarin aiki da abin da ka faɗa, shi yasa wancan annabin ya ce wa mutanensa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, ba so nake in ce ku ku yi abu ba bayan kun yi ni in zo in saba muku akan wannan abin, ba shi bane manufata. In uridu illa al-islah mastata'tu, ba abin da nake so sai dai in yi gyara gurgurdan yanda zan iya yi. To wannan ana buƙatar haka. Da aka zamu ga ayoyi da yawa Allah ya zargi wasu mutane cewa lima taquluna ma la taf'alu, sai dai kuma kamar yadda na faɗa nace akwai waɗanda su kuma ba sa yi wa malaman addinin musulunci da ɗalibai adalci, kai ba annabi ba ne baka da isma, sai kuma su ce kana so suna so kai musu mu'amala irin ta annabi ta mala'iku, da aka sun sa ido a kanka, abin da yake makaruhi ne sai su mayar da shi haram. Abin da yake haram ne in kai wani yana iya fitar da kai addinin musulunci saboda wannan, abin da yake ya halatta kai sai kuma mutane su haramta maka cewa kwata-kwata bai kamata kai ba don kai kana karantar da addini. Na taɓa sa ƙananan kane karatu a wannan makarantar, abin ya zama aiki ya zama magana saboda shi kanshi Bahaushe, kuma abin yi wa malamanmu tasiri wajen kawo sun ɗauka al'adarsu irin ta malam Bahaushe ita ce kaɗai addini. Din da ka samu kanka a duniya ya lazumce ka dole kai wannan shigar tasu, in baka yi wannan shigar tasu ba baka da imani baka da addini. Wanda kuma ba auna mutane da shigar da suke yi, a'a ba a yi, shi yasa zaka samu wasu kasashen ma an kare ka ga namiji ne zani yake daura dan al'adar su ce, kuma ba mamaki limami ne ma ran juma'a zai zo munbari yawa mutane sallah ka gan shi daure da zani ya hawa munbari, wanda kaga anan ba zai yi ba saboda can al'adar su ne. To bai yi wa kai al'adar ka ba aya ba hadisi kake yin ta, sannan kuma kalizunta wa mutane ka ce al'adar ka dole kuma ta zama addini, to wannan shine. Dan haka in an samu mutum yana da hasanatu bakwai kusakure uku, hasanatu takwas kusakure biyu, to wannan dama aballahu an yakuna al-kamalu illa lahu wahada, amma kana karantar da addini a samu hasanatu naka ne biyu ko uku, sayyi'atin ya kai bakwai, ko da sayyi'atin da hasanatin su zama daidai tsakani da Allah, wannan mutum ya zama abin zargi. Abu na hudu mun faɗa mun ce akwai al-adl wal musawa, adalci da kuma daidaita ɗalibai wajen kowane ɗalibi a ajiye shi matsayin da ya kamata a ajiye shi. Wannan ɗalibi ne ya ɗauki tsawon lokaci yana tare da malami yana karatu, wannan ɗalibi ne yau ya zo tubewa a ɗauke su a ajiye su a yi musu matsayi ɗaya, kamar yadda kowa ya san a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maganar da annabi ya faɗa cewa anzilun nasa manazilahum, ku saukar da mutane. To in kana karantar da mutane kowane ɗalibi kai mu'amala da shi gwargwadon sabiƙar da yake da ita, gwargwadon wato darajarsa da matsayinsa da kuma falalarsa. Sannan abu na biyar da ya kamata kai kanka ka ginu a kan shi, kai ƙoƙari ka tayar da ɗaliban da za su ginu a kan wannan abin, shi ne at-tahalli bil akhlaqil fadila wal hamida, yin kwalliya da ɗabi'u na falala wa'inda suke ababen yabo. Shi yasa muka ga Allah bi kyala annabi haka ba sai da ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim. Shi yasa wani mutum da ya tambaye na Aisha cewa menene ɗabi'un manzon Allah, abinda ta tambaye shi ka taɓa karanta Qur'ani, ya ce mata eh, sai ta ce kana khulquhu alquran, ai ɗabi'an manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne ainihin wato alqurani, wanda wannan kana khulquhu alquran za mu ga cewa kana anan wajen fi'ilun madin ne na qism. Da aka khulquhu alquran za mu ga jumla ce ismiya, kana khulquhu alquran wannan jumla ismiya ita ce fi mahalli nasbin kabaru ainihin wato kana. Sannan abu na shida tawadu'ul muallif, malami ya zamanto yana da tawadu'u. Sannan sai ka tayar da ɗalibai wanda za su taso kasu zama suna da jiji da kai da nuna isa cikin mutane, don ana cewa kama ya kunu murabbi, yadda mai tarbiyya ya zama haka wanda aka bashi tarbiyya zai zama. Don haka za mu ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi kowa tawadu'u wajen nuna cewa shi a kankin kansa tare da wani abu ne a wajen Allah. Don ƙa'ida na ومن يهين الله فما له من مكرم حقكما وان الله يكرم شي بك اذا كسكنتا شي ka wulakanta shi. Amma tare da annabi yana da karamci da isa da matsayin a gurin Allah, amma yayin da bai nuna wa jama'ar da yake mu'amala da su shi isasshen ne, sai Allah yake sa isassa a zuciyar mutane ta isu. Dan haka duk mutumin da yake neman girma yana mu'amala da mutane, to kishi ya girman zakai, kakka dinga jin cewa kai wata tsiya ne, to sai Allah ya dinga sa ka mutanen su dinga jin cewa kai wani abu ne a idan su. To wannan ana buƙatar kai kanka mai karantar da addini ka taso akan wannan, sannan wanda suke tasowa ƙarƙashin ka ka tayar da su akan wannan. Sannan abu na bakwai akwai shaja'atul muallim, malami in ka shiga saha ta da'awa kar ka zama matsoraci sai da ɗalibanka ka taso da su akan wannan abin. Kowa ya san cewa sahabbai irin jarumtar da suke da ita ba dan da suka samu mai gida mara tsoro ba shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da ba za su iya yin wannan jarintar ba. Amma yayin da kai ne kake shugabantar mutane a addini ka zama matsoraci, to ka faɗa min al'ummar da zaka jagoranta, ɗaliban da zaka taso, wani irin su kuma jagoranci za su yi wa mutane. Sana abu na takwas akwai mizahul muallim, malami ya zama yana da wato yin ba'a ma a talamizihi tare da ainihin wato ɗalibansa, wajen kana ɗaure fuska ne inda ya kamata ka ɗaure fuska. Amma wannan sifar da Allah ya ɗora annabi cewa fa bima rahmatin minallahi linta lahu, wanda wannan hadisa Allah ya faɗi ta ne bayan Uhudu da aka gama. Wasu na ganin sabawa annabi da suka yi da kaza da kaza sun riga sun shiga hallaka, sun shiga uku sun lalace saboda abinda Allah ya dinga faɗa. Sai Allah kuma ya ce wa annabi duk da wannan abin da ya faru, fa bima rahmatin min Allah linta lahu, saboda tausayi daga wajen Allah ne yasa kake tausasa wa wannan sahabban. Da a ce annabi yana da kaushin ɗabi'a da kaushin zuciya, Allah ya ce da duk sahabbai sun watse sun baka guri, sai ya ce fa'afu anhu, in sun maka abu kai annabi ka yafe musu. Sannan wastaghfir lahum, idan ni Allah ne suka wa ka nemi in yafe musu. Na uku kuma wa shawiruhum fil amri, ka dinga tiran su kana shawara da su. Sannan abu na tara shine as-sabr wa ihtimalul kadab, hakuri da kuma dauki fushi a wajen isar da addini. Kana malami ka tarbiyantu a haka, ka kuma tarbiyanci ɗalibai a haka, dan adam ne kai, in an maka wani lokaci abin da yake na damuwa ka fusata, dole za ka ji ka fusata baka ji daɗi ba. Amma galibin fushin ka ya zamanto ka fi gina shi ne akan an taɓa ka, an taɓa addini ba idan an taɓa ka ba. To sannan kuma fushin shi kanshi ya zamanto yana da mahalli. Shi yasa kullum nake cewa likitoci a zamanance su sun yi nasu, yanzu wanda ake buƙatar su yi nasu su ne malaman addini. Kullum idan matsala ta taso mu dinga kallon wata hanya za mu bi mai sauƙi wajen warware wannan matsala ɗin. To haƙuri da ɗauki fushi, ka gino akan haka, sannan ɗaliban da zaka taso da su ka gina su akan haka, wajen kowa kar ya mayar da asalin damuwarsa ta zama ita ce babbar damuwa. Abin da ya dama addinin Allah ita ce babbar damuwa. Sannan abu na goma akwai tajannabul kalam al-fahshil bazi, nisantar maganganu wanda suke munana. To kana mai karantar da addini, in babu wani dalili bai kamata a ji wata magana a bakinka wacce bata dace ba. Sannan abu na 11 shine istisharatul muallim li ghairihi, malami ya zamanto yana neman shawarar waninsa. Wanin nan ko akwai wanda suke sama da kai a ilimi, akwai daidai kai, akwai na ƙasa da kai. Duk lokacin da wani abu zai taso na matsala, idan ka hada tunanin mutanen nan a mataki uku, katin wanda suke sama da kai da na daidai kai har ma na ƙasa da kai, to sai kaga yana da wahala Allah bai maka tawfiki ka samu mafita kan wannan matsalar ba. Da haka Ibnul Qayyim yana faɗa cikin Nuniyar sa, yana cewa al-jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amran fi at-tarkib muttafiqan nassun min al-qur'ani aw min sunnatin wa tabibu zaka al-alim ar-rabbani. Yace wal jahlu, jahilci da kake ganin sa da'un qatil, cuta ce mai mugun kisa. Wa shifa'uhu, maganin da ke warkar da shi, amran, al-amara ne guda bi fi at-tarkib, a hade suke a jere muttafiqan a hade suke. Yace sai an samu nassun min al-qur'ani, nasi daga littafin Allah, aw min sunnatin, ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace to in an samu nassin Qur'ani da sunnar annabi a matsayin maganin da za su warkar da cuta, to wa tabibu zaka al-alimur rabbani, malamin da kuma zai bayar da maganin da za a sha a waraka shine malami na Allah. To in an samu nassin min al-Qur'ani aw min sunnatin, sai ba a samu tabibu ba, wannan shine alimur rabbani, to sai kaga zai ba da magani ko dai a sha obados ko a sha lokacin da bai kamata ba, ko kaza ko kana, wanda kuma kowa ya san magani in aka sha shi ta inda bai kamata ba, maimakon a samu waraka, to sai kaga matsala za a samu. Daka wannan dare ɗan uwa, akwai shi ɗan uwa Malam Suleiman la'akari da zai koma, kuma da izinin Allah akwaiwar mutane za su dinga ganin shi a wannan shafi, watakila da shafin sarki zaki ma yana gabatar da karatuttuka. Da haka atrukul majala, zan bar fage na magana ga shi dan uwa Malam Suleiman, zai ilka'in kalmomi da kuma jan hankali zuwa ga gare mu ga baki da matsayin mu na ɗaliban karatu da nasihohi da kuma ban kwana da zai da wannan makaranta yau, da su insha Allahu gobe zai koma Kamaru. Muna wa Malam Suleiman fatan alheri da addu'o'i. Abinda kake karantawa ga baki daya na littafin Allah da ka haddace, da kuma sauran abubuwa da kake karantawa, Allah ka sa ya amfane ka ya kuma amfani al'umma yadda ka zo wannan ƙasa ta Najeriya. To muna roƙon Allah ya maka tawfiki wajen komawa lafiya laudan tsarkin sunayensa. Yan uwa ai haƙuri, yau ni ba karatu zan yi ba, takalimi zan yi, wa bi hadzal qadri kike baya. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كفاك انت شكرا. Saba kuje la kula su kula su na shi
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله ورحمته تتنزل البركات، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأزواجه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دك يبود قوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى وانده يقدر سادورمو عوانا داري نلاح اقناع السبر دا بركو دي إن أيوة الله سبحانه وتعالى قوديا سألنكما إن قودي ومالمينا مالم موسى يوسف أسد السنة wanda nake roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara masa imani da yawancin kwana wajen karantar da addinin musulunci. Tun ga kabari in taso muka yi magana da malam, na ce masa ina son zo gaban shi, akwai wasu karatuttuka na zaure da nake so na karanta wanda ban karance su a inda nake ba. Malam ya ce min babu matsala duk lokacin da na shirya na shigo. Lokacin da na shigo wannan ƙasa ta Najeriya, wanda ba ita ba ce farkon shigowata, amma ita ce farkon shigowata ta neman ilimi. Lokacin da na iso na yi magana da malam, na ce masa gani ina waje kaza, na kira shi kai tsaye yadda malam ya yi addu'a da nuna farin cikin shi wajen zuwa na wannan ƙasa, yana daga cikin abin da ya bani ƙarfin gwiwa ƙwarai da gasken gaske, wanda ina godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'annan kuma ina gode wa malam, Allah ya saka masa da alkhairi. A yawancin wato wa'annan kwanaki da na yi wata shida zuwa wata bakwai, gaskiya na karu ta fuskoki daban-daban, na karu ta fuskan ilimi da fuskan akhlaq, wanda wallahi al'azim duk wani wanda yake ganin malam ta shashin Facebook, YouTube da sauran tashoshi da zai iya sanin wane ne malam hakikanin malam ba, shi ya zauna da malam. Kuma wallahi al'azim bisa ga abin da muka gani na ɗabi'u na gari da taimakon bayin Allah da kuma taimakon addinin Allah, muna yi wa malam addu'a Allah ya tabbatar da shi a wannan aikin har izuwa ga ƙarshen numfashi. Sa'annan kuma malam ya haɗa ni da abokane na gari, wanda wallahi al'azim ne tun da na shigo wannan ƙasa ban ɗauki cewa wai ni baƙo ne ba. Ga Allah ya haɗa ni da su 'yan'uwa, su malam Ali, su malam Hago, su malam Usman Shanono da 'yan'uwa dai ga baki ɗaya, wanda har ya kai inda malam yake jagorancin sallah, ni ya gabatar kawai nake ba da sallah, yana nan baya nan ya ce in ci gaba da bayarwa. Kaga wanda ya nuna mai soyayya na 'yan'uwantaka na musulunci. Wallahi na samu ɗaukaka fiye da yadda wani mutum zai iya misaltawa. Babu abin da zan ce na gode. Kuma ba yadda za a yi a zauna tare, zai iya kasancewa ni na cutar da ku, to ina roƙonku ku gafarta mini idan na cutar da ku ta fuskan maganganuna ko ta fuskan wani abin da na yi muku kuna ganin cewa bai dace na yi muku ba. Wanda ni ma idan da akwai wani daga cikinku wanda nake jin ya taɓa yi min wani abu, ina mai shaida muku cewa na wato bara'a da wannan abin in Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata ƙarshen. Kuma wa'annan nasiyoyi da malam ya yi mini, kuma Allah ya yarda, wato wannan nasiyan Allah ya yarda, ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala don tsarkin girman sunayensa ya ba ni ikon kiyayewa da tsabbaka shi a tsabakance. Wallahi na gode da wa'annan nasiyoyi, kuma insha Allahu za mu yi aiki da wannan nasiya irin hanyar da malam ya ɗauka da usulubin da ya ɗauka na karantarwa. In Allah ya yarda mu ma muna roƙon Allah ya dakatar da mu a kan wannan. To kamar da malam ya ce za mu yi ɗan nasiyoyi, magana da zan yi a kan falalar ilimi ne, falalar neman ilimin addinin musulunci da kuma ma'abota ilimi. Saninku ne cewa Allah subhanahu wa ta'ala a cikin littafinsa mai tsarki ya yabi malamai ta yadda ya ɗaukaka darajojinsu. Za mu amfani da mu kawo wa'annan ayoyi, sa'annan mu kawo hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam, sa'annan da maganan magabata, sa’an nan na yi sallama ga ‘yan uwa insha Allah. Da farko dai Allah subhanahu wa ta’ala a cikin suratul Ali Imran Allah mai girma da buwaya yake cewa shahidallahu annahu la ilaha illa huwa. Allah yake cewa Allah shi a karan kansa ya shaida cewa babu wani abin bautawa da gaskiya shi Allah. Wa ulul ilmi wal mala’ikatu da mala’iku su ma sun shaida cewa babu wani abin bautawa da gaskiya shi Allah wanda ya cancanta a bauta maka shi Allah. Sa’annan kuma wa ulul ilmi da ma’abota ilimi qa’iman bil qist, ba ko wasu irin ma’abota ilimi ba, Allah ya ce masu tsayuwa da adalci. La ilaha illa huwa, babu wani abin bautawa da gaskiya shi Allah al’azizu mabuwayi wanda ya gagari kowa, babu wanda ya gagare shi, alhakimu wanda baya yin abu don shirme yana cike da hikima. To wannan ayan malaman addini suka ce wannan aya ta nuna falala da darajar ma'abuta ilimi na addinin musulunci. Saboda haka ne a wasu ayoyin ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala yana ɗaukaka darajojin waɗanda suka yi imani daga cikinku. Amma Allah yake cewa wallazina utul ilma darajat, waɗanda suke da ilimi suna da wasu darajoji wanda ba kowa bane yake hawa zuwa ga wannan darajar. In Allah ya sanya mu daga cikin ma'abota ilimi. Allah yake cewa wallahu bima ta'maluna khabir, lallai Allah game da abin da kuke aikatawa mai ba da labari ne. Sannan a wata ayan ma Allah yake cewa shin wanda ya sani waɗanda suka yi suke da ilimi da waɗanda ba su da ilimi za su yi daidai? Allah yake cewa har abada. A cikin suratul Zumar Allah yake cewa qul hal yastawi allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun, shin za su yi daidai ga waɗanda suka sani da kuma waɗanda ba su sani ba, shin za su taɓa zama daidai? Allah yake cewa ba za su taɓa zama daidai ba, la yastawun, ba za su taɓa zama daidai ba. Ayoyin Alƙur'ani a cikin suke wajen yabon ilimi da ma'abota ilimi, ba tare da mun tsawaita ayoyin ba. Akwai hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda waɗannan hadisan suna nuna mana falalar ilimi da kuma wato matsayin malaman addinin musulunci, wanda wajibi ne a kanmu malumanmu. Babban abin da ya kamata mu yi musu shi ne kaman addu’a. Shi ta yadda magabata suke yi a lokacin da malami ya karantar da ɗalibinsa, farkon abin da ɗalibi yake wa malami shi na ce da shi jazakallahu khairan, Allah ya saka da alkhairi. Kuma yin hakan nan koyi ne da hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yake cewa man suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, duk wanda ya muku aiki na alkhairi, ya yi muku aiki na gari, ya kyautata muku, Annabi yake cewa ku saka masa. Idan ba ku da abin da za ku saka masa, faqulu jazakallahu khairan, ku ce jazakallahu khairan. Annabi yace duk wanda ya haka hakika ya kai makura wajen yabo. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata ‘yan uwana ɗaliban ilimi, duk irin karatuttukan da malam yake yi na alhadiyatul hadiya da tambihul ulil albab ala salatu wa salatina mi'a min aqaidi abi al-abbas da aqaidi ibn ashariya, abin da ya kamata mu yinga rubutawa jazakallahu khairan, Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka wa malam da alkhairi, da sa’an nan dukkanin malamanmu na ahlus sunna Allah ya saka musu da alkhairi. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa al-ulama'u warasatul anbiya, malamai su ne magadan annabawa, malamai su ne magada na annabawa wanda Allah subhanahu wa ta’ala ya aiko su. Idan aka ce warasatul anbiya, ba wai dukiya ba ne su annabawan suka mutu suka bari sa’annan malamai suka gada, a’a. Shi Annabi yake cewa innama warrasul ilma, abinda suka gada shi ne ilimi. Faman akhadhahu, duk wanda ya yi riko da ilimi, akhadha bihazzin wasir, hakika ya yi riko da wani wato kyauta wanda yake da yawa. Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su yi riko da ilimin addini. Sa’an nan wani hadisi na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana bayani game da falalar malami akan sauran waɗanda ba malaman addini ba. Annabi yake cewa fadlul alimi ala al-amiri ka fadli ala adnakum. Annabi yake cewa falalar ma'abotin ilimi falalarsa akan wato adili da sauran bayi, Annabi yake kaman falalana ne a tsakaninku, wato a cikinku. Kaga wannan yake nuna mana cewa maluman addinin musulunci suna da falala, suna da daraja, musamman ma malaman da suke karantar da wato karantarwa irin na Annabi sallallahu alaihi wa sallam da salafus salih, wanda ya kamata mu girmama su, mu ga kiman su, mu ga darajar su. Ba kowa bane Allah subhanahu wa ta'ala yake bashi ilimi. Duk wanda kaga Allah ya bashi ilimi, zabi ne daga wajen Allah, ba wai shi ya fi sauran bane, a'a, Allah ne ya zabe shi. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul Fatir Allah yake cewa thumma awrathna alkitaba alladhi nastafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khayrati bi idhnillah zalika huwa alfadl alkabir. Allah yake cewa shi muka gadar da ilimi, wato addinin musulunci, ga wasu bayi da muka zabe su cikin bayanmu, ashe zabi ne cikin zabin Allah subhanahu wa ta'ala. Ashe duk wanda Allah kuma ya zabe shi, to Allah ya fifita shi, ya ɗaukaka darajarsa ne akan sauran bayi. Allah subhanahu wa ta'ala ya saka nama malamanmu da alkhairi. Sannan hadisi ya tabbata, hadisin Muawiya dan Abu Sufyan, wanda hadisi ne malamai da dama marwaitan hadisan nan duk sun rawaito wannan hadisi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi ddin, duk wanda Allah yake son sa da alkhairi, duk wanda Allah yake nufin sa da alkhairi, Allah bai ce zai bashi dukiya ba, Allah bai ce zai bashi wani matsayi ta fuskar siyasa da sauran ba, shi Annabi yake yufaqihu fi ddin, shi Allah ya fahimtar da shi addini. Ka fahimci addininka, to wannan babu wani alkhairi da Allah ya yi maka sama da irin wannan alkhairi, wato bi ma'ana babu wani ni'ima da za ka samu sama da ka san addininka. Saboda haka ne za ku gani shi ilimin addinin musulunci yana amfanan mutum a lokacin da yake rayuwarsa, musamman ma idan ya nemi wannan ilimi da kyakkyawan manufa da kyakkyawan niyya. Bai nemi ilimin ba domin ya zo ya yi gaba da gaba, ko ya haɗa kafaɗa da kafaɗa da shi da malaman da suke garinsa ko anguwansa. Ya yi ne domin ya fahimci addininsa, ya cire jahilcin da yake kansa da sauransu. To irin waɗannan Allah zai kyautata wato ilimin da suka nema, zai sanya albarka, kuma muna fatan Allah ya sanya mu daga cikinsu. Sa'annan malaman addinin musulunci suna da falala, suna da daraja kwarai da gaskin gaske. Hadisi ya tabbata, wato akwai ruwayan da ya zo daga wajen Mu'azu ɗan Jabal, yake cewa ta'allamul ilma, yace ku je ku koyi ilimi. Yau mafi yawa daga cikin ƴan uwana ɗalibai ilimi, da kuma ma waɗanda ba ɗalibai ba, za ka ga mutum yana shauki, wato yana son karatun addinin musulunci amma baya karatu, kuma ba yadda za a yi baka karatun addinin musulunci ka san addinin musulunci. Saboda haka ne za ka ga duk lokacin da wani rikici ya aka yusu, wato aka bidiro da shi, sai ka ga mutane suna faganniya a ciki, ba don komai ba, saboda rashin sanin addinin musulunci. Saboda haka ne Abdurrahman al-Ahbari a cikin farkon littafinsa, wato abin al-Ahbari ne yake cewa awwalu ma yajibu ala al-mukallaf tasrihu imanihi, farkon abinda yake zama wajibi akan wato balagagge shine ya inganta imaninsa. Thumma ma'rifatu ma yuslihu bihi fard aynihi, sannan ya san abinda zai gyara farillan aynihinsa, wanda waninka idan ya sani zai dauke maka har shi kai a karan kanka ka san wannan abin. Shi yake kaman mai ka ahkamus salat, kamar hukuncin sallah, wata'ara da tsarki, wasu yam da azumi, da sauransu har izuwa ga abubuwan da ya lissafa. yau irin abubuwan da ake samu a cikin samaninmu wani katobara da ake yana daga cikin rashin sanin addinin musulunci. Yau za ka ga mutum ya waye gari ya ɗauki misali sama da shekara 20 kullum neman kuɗi yake kuma bai yi kuɗin ba. Kullum a neman kuɗi yake yi bai yi kuɗin ba. Za ka ga yana shigewa a inda ake karatu, amma ba zai iya zama ba wajen saurara ko kuma ya yi tambaya ko kuma ya nemi ilimin yi. Sai ga mutum ya ɗauki tsawon shekaru ya shige babu karatun addinin musulunci babu abin nan. Akwai wani misali wanda ɗaya daga cikin malaman wannan ƙasa mai albarka Sheikh Kabiru Gombe yake bayar da misali. Yake cewa akwai wani uba da ya ɗauki hannun ɗansa ya kai shi gaban malami a makaranta. A lokacin da ya kai shi gaban malami a makaranta, shi wannan uban in yana cewa malami ya ce kaga yaro nan tantirin jahili ne, baƙin jahili ne, saboda tsabarin jahilcin shi ma har sunayen annabawa ma babu wanda ya sani. Ya ce babu sunan wani annabi da ya sani, kaga jahilci ya kai jahilci. Shi wannan ɗankin da ya ji babansa ya faɗi haka, shi ce a'a baban ai akwai wani annabi da na san sunansa. Shi baban ya ce to wani annabi ne? Shi baban shi dan ya ce annabi Fir'auna. Shi baban ya ce sallallahu alaihi wa sallam. To don girman Allah tsakanin uban da dan wane ne jahili? Shi ne wannan fadin Allah zulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allah lahu nuran fama lahu min nur. Wannan shi ne duhu kan duhu, duhu na dukan duhu. To saboda haka wajibi ne a kan mu nemi ilimin addinin musulunci. Saboda haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Neman ilimi wajibi ne a kan dukkanin musulmi. Sawa'un namiji ko mace, babba ko ƙarami, wajibi ne mutum ya nemi ilimi. Musamman irin waɗanda suke zama a irin birane kamar Kaduna da sauran garuruka da sauransu dai, ya kamata ka yi ƙoƙari a rana akwai wani littafi da za ka sa a gaban malami ya karantar da kai addini. Mu'azu ɗan Jabal ya ci gaba da cewa ya ce fa inna ta'allumuhu lillahi hasana. Ya ce domin karantar da wannan ilimin, bayan ka yi ilimin ka je kana karantar da shi, ya ce wannan abu ne da yake da kyau. Neman ilimin ma ibada ne, ka tashi daga wani gari zuwa wani gari. Za ka ga mutum ya bar nan ƙasar Najeriya misali ya je can shashin Mukamaru, ba komai ya kai shi ba illa kawai neman dukiya. Amma da zai bar inda yake ya je wani gari a wata biyu wata uku, kun ga wata bakwai da na yi a wajen malam, wallahi al'azim abin da na amfana da shi wanda ba shi da mustawa shi ya yi shekara biyu sannan ya amfana. Wallahi karatu malam ya yi mana zunzurutun karatu, muna roƙon Allah ya saka masa da alkhairi. Fannoni daban-daban malam ya karantar da mu, Allah ya sa mu kiyaye kuma Allah ya ba mu ikon tatbikinsa mu aikata shi. To saboda haka neman ilimi ibada ne. Muzakarin ilimin in ji Mu'azu ɗan Jabal yake cewa tasbihi ne, bi ma'ana a madadin ka tashi cikin dare ko ka zauna kana tasbihi kana subhanallah walhamdulillah, ka buɗe littafin ka karanci kana nazarin karatun, wannan za a baka ladan kaman kayi zikiri. Allah ya fahimtar da mu. Sannan ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci Imam Shafi'i Allah ya masa rahama yake cewa talabul ilmi afdalu min as-salati an-nafila. Imam Shafi'i yake cewa neman ilimi yafi falala sama da sallan nafila. Ka tashi ka je ka nemi ilimi yafi falala ka zauna, mun gane ba ta fuskan falala. Neman ilimi yafi falala ka zauna kana nafilu da sauran ayyuka na ibada. Ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci Sufyan al-Thawri Allah ya masa rahama yake cewa daga cikin aiki, yake babu wani aiki da yake da falala yake da daraja kamar neman ilimi, amma ba da sharadi idan mutum ya kyautata niyyarsa. Ya kyautata niyyarsa ba don komai ba, saboda abin da bai sani ba wanda yake na jahilci a kansa ya zama ya kauda su, to kaga wannan ya kyautata niyyarsa. domin da niyan kuma yayi aiki da wannan ilimin din, ba wai shi ma yazo ya zauna ba, kaman da zaka gani wasu daga cikin dalibai wanda mustawa ne ilimi ma bai kama isan su ba, amma suna wato shishigi da kuma suna azarbabi wajen yin fatawa da abin da ba su kai wannan zuwa ga wannan ilimin ba. To kaga wannan yana daga cikin hatsari. Mu yi kokari mu kyautata niyyarmu, mu kyautata niyyarmu wajen neman ilimin addinin musulunci. Ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci, Abdullahi bin Mubarak da Imam Ahmad, Allah ya musu rahama, yake cewa la a'lamu shay'an min al-a'mal afdalu min talab al-hadith. Yake cewa ban taba sanin wani aiki ba wanda yake da falala, yake da daraja kamar neman ilimin hadisi. Saboda haka idan kuka duba cikin littafin Khatib al-Baghdadi, yayi magana rihlatu talab al-ilm, wato tafiya da mutane suke wajen neman ilimi. Imam Shu'ba Abu al-Bistan yayi tafiya akan hadisi guda daya, sanda yayi tafiyan wata shida ne neman ingancin wannan hadisi. A wannan tafiyan da yayi tafiya ne akan raƙumi, yayi tafiya akan jaki, yayi tafiya akan nau'o'in abubuwan da suke amfani da shi na wancan lokacin nasu. Imam Shu'ba da ya tafi Kufa, aka ce masa hadisin da yana a Kufa yana nan a Basra. Da ya isa Basra, aka ce masa wannan hadisi ba guda daya, sanda ya tafi yin wata shida. Da ya isa Basra shi, aka ce masa ai hadisin da kake nema daga can wajen ku ya fito mutanen Madina. Ya iso Madina, kuma wannan tafiya akan jaki ne da raƙumi. Ya isa Madina shi, aka ce masa ya tambayi wannan wanda aka gaya masa sunansa, da ya je ya same shi, shi aka ce masa ai hadisin in yana Makka. Ya sake kuma niyya ya tafi garin Makka. Da ya isa ya samu wannan mutumin din, shi yake cewa hadisul hudu man haddasaka bihi, hadisin alwalan nan da kai bayani annabi ya ji, a ruwayan da ya zo ta Imam Shu'ba amma bai inganta ba, amma ruwayan Usman ibn Affan da sauran maruwaita hadisi ya inganta. Hadisin da annabi yake cewa duk wanda ya kammala alwala, bayan ya kammala alwala yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin. Yana abu ruwayat Imam Shu'ba, wannan hadisi bai inganta ba, amma san da yayi tafiyan wata shida, yayi tafiyan wata shida ne neman ingancin wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wa'annan mazaje ne wa'anda suka wato kare mana martaban hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Lokacin da ya isa ya ga wannan malami yana ganinsa, shi yake cewa ka bani sunayen mazajen da suka rawaito wannan hadisi. Yake da ya fara karanto masa isnadi, haddasana fulan, haddasana fulan, haddasana fulan, har ya zo kan wani mutum wanda makaryaci ne. Yace a lokacin da na ji sunan wani, yace shi nace dammara alhadith, hadisi ya riga ya lalace. Amma ku duba fa, shi yace da wannan hadisi ya inganta, yace da ya fi min duniya da abin da yake cikin duniya. Me nake so mu kai mutane mu fahimta shi ne akan hadisi guda daya, san da ya tafi Kufa, ya tafi Basra, bayan ya tafi Basra aka ce yana Madina ya sake dawowa, sa'annan kuma ya dawo Makka, amma tare da haka wannan hadisi bai inganta a gare shi ba, ta ruwayan Imam Shu'ba. To wanda yake nuna mana falalar ilimi na addinin musulunci. Hassan al-Basri, Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yadda yake cewa laula al-ulama, yace da ba dun malamai ba, da ba dun malamai ba, lasaran nasu kal baha'im, yace da mutane suna nan kamar dabbobi. Wannan ma ba tare da cewa malaman suna karantarwa, amma a yanzu ma akwai wanda ka ji idan yayi wani aika-aika sai ka ce wannan anya yana da hankali, kamar wanda suka saurari khutuban Juma'a na yau da malam ya bayar game da namijin nan wanda yake daukan kuɗin haya a wajen matarsa. Kaga wannan yana nuna cewa wato yana wannan ma shekara ta wani irin siffa za ka iya siffanta shi da mutane suka kai makura wajen saba wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ya kare mu. To malam yake cewa da ba, Hasan al-Basri yake cewa da ba dun malaman addinin musulunci ba, da mutane sun kasance kamar dabbobi. Saboda ma haka ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa innal alima la yastaghfira lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al khitan fil bahr. Annabi yake cewa shi malami wanda yake karantar da mutane addinin musulunci, duk wani abin da yake cikin sammai mala'iku kenan, da waɗanda suke cikin ƙasa dabbobi da halittun mutane da sauransu, suna roƙa wa malami gafara, suna cewa ya Allah ka gafarta wa malam wani, wa malamai wani ka gafarta masu. Annabi ya ce ba ma wannan ba, har kifi da yake cikin ruwa yana roƙa wa malami gafara. Malamai suka ce hikiman da yake ciki ta yadda aka ce kifi yana nema wa malami gafara, saboda malamin da yake wa'azi yake nuna wa mutane kada ku cutar da dabbobi da suke cikin, wato suke rayuwa a cikin ruwa, wanda daga cikin dabbobi da suke rayuwa a cikin ruwa akwai kifaye. Kun ga wanda yake nuna mana falala na malaman addinin musulunci. Sannan Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a, Imam Ahlus Sunna wal Jama'a ga abin da ya faɗa, yake cewa annasu ila al-ilmi ahwaju ila at-ta'am wa ash-sharab. Yace wato mutane sun fi buƙatan ilimi sama da yadda suke buƙatan abinci da kuma abin sha. Mun fi buƙatan ilimi, yace Imam Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, sama da yadda muke neman abinci da za mu ci da abin da za mu sha. She yace yace wa zalika li anna ar-rajul qad yahtaju ila at-ta'am wa ash-sharab marratan aw marratayn. Yace domin shi mutum yana iya buƙatan abinci, neman abinci so biyu ko so ɗaya ko so biyu. Akwai wanda shi so biyar ma bai da ma adadin da yake ci, ba tare da cewa ko wani lalura da ya same shi ba. Yace wa amma hajatuhu ila al-ilmi fa hiya bi udadil anfal. Malam yake cewa amma buƙatar mutum game da neman ilimi, game da neman ilimi ya fi falala, yana da darajar wato yadda numfashinka yake fita, haka kake buƙatar ka san ilimin addinin musulunci. Ashe sanin addinin mu, ilimin addini yana da muhimmanci, yana da matsayi sosai. Ɗaya daga cikin malamai har wa yau yana cewa Mujahid ibn Jabr, ɗaya ne daga cikin manyan mafassaran Alkur'ani, Allah ya masa rahama, yake cewa la yata'allamu al-ilma mustahin wa la mustakbirun. Yake cewa duk wanda yake da siffa guda biyu to har abada bai zai taɓa samun ilimi ba, kuma bai zai taɓa neman ilimin ba. Wani abu ne Mujahid yake cewa wanda yake jin kunya bai sani ba, amma saboda kunyan nan ya hana shi ya je ya zauna ya nema. Mafi yawa daga cikin ɗaliban ilimi, shi ga mutum ya fara neman ilimi yau da gobe jibi gata, a inda yake zama an fara kiransa malam malam, shi ga yanzu yana jin kunya wai ya ga ya cire, wato an gan shi da littafi an ce akramakallah ina za ka je, ko ustaz ina za ka je, ya ce zan je neman ilimi ne, saboda malam mutanen da suke tare da shi sun riga sun kai shi wani matsayi, wani kululu wanda bai iga ya kai wannan kululun ba. To duk wanda yake da girman kai, yake da kunya, da kuma wanda yake da girman kai da zai taɓa samun ilimin addinin musulunci, da haka Mujahid ibn Jabr ya faɗa, yake cewa wanda yake da kunya da zai taɓa neman ilimi ba. Domin me yana jin kunya a ce yanzu shi kamar shi wanda ake ganin shi kamar mai karatu, alhalin baya da karatu, ya zo ya rusu na kansa ya yi karatu a gaban malami, yana ganin cewa wannan bai dace ba. Ce ga kunyan nan ya hana shi neman ilimi. Idan kunya kuma ta hana shi neman ilimi, me zai zauna? Zai zauna da jahilcin shi ne. Sa'an nan girman kai, wani yana ganin cewa a'a ni ai bai dace na je na yi karatu a gaban wani ba, bai dace na yi karatu a gaban malamin wani ba. To duk waɗanda suke da irin waɗannan siffa to ba za su taɓa samun ilimi na addinin musulunci ba, Allah ya kare mu. Sannan ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci wato Az-Zuhri ibn Shihab Az-Zuhri yake cewa innama yadhhabu al-ilm an-nisyan wa tarku muzakara. yake cewa abinda idan bayan ka yi karatu ya daga cikin abinda yake sa mutum ya zama ya manta karatu mantuwa daga cikin abinda yake ka mantuwa mutum ya yi karatu ya waye gari ya manta ya yi karatu baya karantarwa bayan baya karantarwa bugu da kari kuma baya muzakaran abinda ya karanta to wannan yana daga cikin abubuwan da zai sa mutum idan ma ya yi karatun din ya zama cewa karatun din ya bar shi ba don komai saboda rashin karantarwa kuma yau karantar wannan ya zama ruwan dare duk wanda ya je dan karatun shi na islamiyya ya je dan taba karatun shi a gaban malamai sai ya zo ya bude majalisa shi ma ya zama malami yana cin gashin kansa ta yadda za ka gani yana bayar da fatawa kamar yadda ya ga dama to wannan yana daga cikin hatsarin ɗaliban ilimi na wannan zamani za ka ga mutum ya taso ya ce malamin littafi kaza da kaza da kaza nake so na karanta yana kammala wannan karatun littafin in sai ya koma zai sake kuma bibitan malamin ba ta fuskan waya ko tambayarsa game da matsalar da malamin ya tattauna ya manta ya kira ya tambaye shi sai ga kawai ya gina kanshi shi ma ya zama malami a karantarsa to wannan hatsari ne ina ma ɗan uwana almajirai mu yi ƙoƙari mu dinga tuntuɓan malamanmu na addinin musulunci gabanin in yi wannan tunatarwa malam musa ya taɓa ce mini in shirya maudu'i na yi magana a kan kaza sanda na shiryo maudu'i in ga baki ɗaya na zo na nuna masa ya ce akramaka Allahu ya kaga wannan maudu'i yayi ya ce yayi na je na gabatar to haka ya kamata ko da ka je inda kake babu wanda ya fi ka ilimin in to wallahi al'azim ba kada ka takaita wajen karantar da su ba ka neman ilimi wallahi za su zo su kamo ka ko kuma za ka koma kamar yadda kake ya zama mai kana musharaka kana neman shawara kamar yadda malam ya yi mana ishara a zaman da ya yi wajen gabatarwa to saboda haka ilimi yana da muhimmanci da falala da daraja na malaman addinin musulunci saboda haka ɗaya daga cikin wato malamai na addinin musulunci yake magana game da haƙƙin ustaz akan ɗalibinsa ya ce yana daga cikin haƙƙin malami akan ɗalibansa su yinga yi masa tawadu'i su yinga ƙaskantar da kai ku yinga ƙaskantar da kai kada ka ɗauki kanka wai kai wani aba ne akwai wanda za ka gani idan sun zo karatu a gaban malami gashi abin da malami din yake so ya musu bayani wasu daga cikin su sun sani amma saboda gaggawansu da azarbabi irin tasu sai ga suna nuna wa malami sun san wannan abin ba haka ya kamata kai ba saurarawa ya kamata kai ɗayan biyu ne ko ya kare ka da wasu bayanai wanda kai baka san su ba ko kuma ya maimaita abin da ka sani tare da ƙara wasu haske akan wannan abin kaga ashe kenan mutum ya amfana mutum ya zama mai tawadu'i ya zama kuma yana son wannan malamin din wallahi al'azim ina mai shaida muku malam Musa Yusuf Asad sunna ina son sa saboda Allah saboda wallahi malami ne shi ka zo ka zauna da shi wanda suke ne sa ba za su iya sani sa ba mu da na zo na zauna na taso daga wata kasa zuwa ga wannan kasan wallahi al'azim ban nufaci tafiya wajen kowa ba illa wajen sa kuma wallahi al'azim tsawon zaman da na yi wata shida zuwa wata bakwai babu abin da na gani a gare shi na alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi yana da kyau malamin da yake karantar da kai addini ka ji kana son sa ka ji kana son sa kada ka yinga fita daga ra'ayinsa sai dai idan ra'ayin ya yi karo da ra'ayin magabata lokacin dole ka bar masa nashi domin a ƙa'ida ba sanya mutum ya zama mai taklidanci ba ga malaminsa ko ya zama mai ta'assubanci ga mazhaba amma kuma ba yadda za a yi dole a za a samu muƙallabi da a samu wanda yake muta'assib wanda yake ta'assubi da mazhaba yake cewa da kuma neman shawaran malami da neman shawaran malami da kuma ka yinga yawan tuntuɓan malami akan wani abubuwan da ya karantar da kai ka manta she kai kokari ka tuntube shi akramaka Allahu rana kaza mun yi karatu akan kaza amma na manta a tunatar da ni akan wannan abin din wannan yana da muhimmanci abu na gaba dai daga cikin malaman addini da ake ce da shi Ibn Wahab ابن منبه يكي توا مجلس مجلس يتنازع فيه العلم أحب إلي من قدره صلاة يكي توا مجلسي وند أكي كرن تد إلني وند ذاك جيك فائدا تو مجلسي سواء نكرن تد إلي من حديثي كو تفسيري كو أولي من فكي وكو نهو وكو صرف وكو بلاغة wannan malamin yake cewa ya fi soyuwa a gare shi mun gane ba wato wannan majalisin din sama da ya tashi ya yinga salloli wanda zai iya yin iyakacin su yake cewa la'alla ahaduhum yasma'u kalimatan fayantafi'u biha sana yace a dalilin irin wannan majalisin din yace wani lokaci wala Allah zaka iya sauraron kalma guda ɗaya wanda wannan kalman din za ta amfane ka tsawon shekara guda kuma ba ko ina ake samun wannan irin majalisin ba shi a wajen karantar da ilimin addinin musulunci Mus'ab ibn Zubair Allah ya masa rahama yake cewa ta'allamul ilma ka koyi ilimi فإن يقول لك مال كان لك جمالا إذن كقول إلي من إذن باك دوكيا وأن إلي من دا الله يباك زي زما أدون جريكا والله العظيم كو باك دوكيا إن ديكا إلي وأن إلي من زي زما أدون جريكا يكي جوا وإن لم يقول لك مال كان لك مالا إذن باك بركتا كي كان دوكيا وأن إلي من ما شي ما دوكيا يعني عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين دون الله يكي صنف الخير الله زي المن تدشي الدين أشي كينا إن الله يباك إلمي حقيقة الله ياغم يمك قاتا قودا بيباك جوك يابا فبو تحكى أكا رويت وجن سيدنا أبو بكر الله كارا مسيد الله ga waɗanda suke ganin sun yi haddan alkur'ani suna da ilimin addinin musulunci amma suna ganin cewa ba su da dukiya shi suna ganin cewa wai waɗanda suke da dukiya sun fi su alkhairi shi wannan malami Allah ya masa gafara babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar yake cewa man utiya alkur'ana duk wanda aka bashi alkur'ani فرأى أن غيره أفضل منه فقد حقر ما أعظمه الله دو وند الله يباشي إلني وند أكا باشي قرآن ينادى حدا القرآن دا سنة إلي من القرآن إن دا صور إلم مكا شينا قلن شوى أي ونين سيا فيش فللا يا فيش درجة تو شي ونم صحابنا النبي يكي شوى حقيقة يا كسكن تدع بند النبي ya kaskantar da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya girmama shi domin ilimin ba kowa bane Allah yake bashi dai daga cikin malaman addinin musulunci Allah ya kara masa yadda Qatada ibn Da'amah as-Sadusi wanda dai ne daga cikin mafassaran al-Qur'ani yake cewa babu min al-ilmi yahfazuhu ar-rajul li salahi nafsihi yace mutum ya karanci ilimi yanzu ya karanci wani babi daga cikin babin ilimi zai sa shi ya kare kansa kuma zai zama a dalilin wannan ya zama shi a karan kansa ya gyaru sa'annan kuma ya gyarar da waɗanda suke nan a bayansa wannan ya zo a cikin littafin sharhu sunna na bagawi sa'annan Umar bin Abdul Aziz yake cewa ta'allamul ilma yace ku koyi ilimin addinin musulunci fa innahu zainun lil ghani yake cewa domin shi ilimin ado ne ga mai wadata وعين للفقير كما تيمكوني أبن تيمكوني أبن تيمكواني قتلك دل لك تندك إلمي نا الدين المسلم داك كنا دواني فلالا كنا دواني درجة واندبا قوة بني يكيسام داك كدك فكم فلالا إلمي دا درجة إلمي هر إدن رانا دا كتاش بر الدنيا زاك بر دنيا ندا إلمينك amma shi mai dukiya a nan duniya yake barin dukiyarsa kuma daga cikin abin da zai amfane ka idan ka yi ilimin nan ka ilmantar ka karantar to ilimin nan zai amfane ka Allah ya sanya mu daga cikin waɗanda za su ilmantar sa'annan kuma su a karan kansu su yi amfani da shi ɗaya daga cikin malaman addinin musulunci wanda na kusa da ƙarshe yake cewa imamu amiru sha'abi Allah ya masa rahama a cikin sunan darimi darimi yake cewa zainul ilmi hilmat ahlihi yake cewa adun ilimi shine hakuri a same ka kana mai hakuri wajen juriya wajen karantarwa muna zama da malam Musa karatun awa hudu awa biyar in mutum bai da hakuri da zai iya yi ba sati da ya gabata akwai wani karatu da muka yi wanda karatun nan sun da aka shafi kusan awa goma sha uku ake karatu a karatun nan za a yi muku nahwu a yi muku sarfu a yi muku balaga ga aqida ga ishiriniya littattafai daban-daban to kun ga irin wannan mutum bai da hakuri da zai iya bayarwa ba kuma yanzu muna wani zamani ba kowane malami bane yake da dama yake da lokaci wajen karantarwa saboda haka nake manasiya wa 'yan uwana ɗaliban ilimi idan ka samu wanda ya baka lokaci ko da so ɗaya ne a sati to wallahi kada ka yi wasa ka yi ƙoƙari duk yadda za ka yi ya zama kana mayar da hankali wajen neman wannan ilimin ɗin Allah ya fahimtar da mu abu na ƙarshe da zan yi magana a kai ilimin addinin musulunci yana ɗaukaka darajar mutum yana kai ka wani matsayin wanda kai kanka baka yi zaton isa zuwa ga wannan matsayin ba to saboda haka mu yi ƙoƙari mu dage wajen neman ilimi kuma mu san darajar maluman da suke karantar da mu addini wallahi al'azim malamanmu na ahlus sunna Allah ya yi musu wani tawadu'i wanda ba in ba wajensu ba za ka samu irin wannan tawadu'in ba za ka ga malami ne malaminka ne za ku zauna kuna hira kuna raha tsakaninku ku zauna gab da gab wanda in a wajen ɗan bid'a ne wallahi ba za ka taɓa ganin haka ba idan malami yana zaune a kan kujera to dole ɗalibi ya zauna a ƙasa amma malamanmu na ahlus sunna saboda su sun san cewa girman kai rawanin shaitan ne wanda abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya zargi duk wani wanda yake da haka to saboda haka suke ta tawadu'i to kada ka yi amfani da kaskantar da kai da malaminka yake maka ka raina shi idan malami ya yi magana ka ce ƙarya kake yi da sauransu za a kai waɗanda magana ma da malamai ba su iya ba yau malami ko abokinka ne ko sa'anka ne ya yi karatun addinin musulunci ya kamata ka girmama shi ya kamata ka san matsayinsa ka darajanta shi ba don komai ba saboda da ba don su ba mutane suna nan kamar dabbobi ne kamar yadda Hassan al-Basri ya yi magana saboda haka ilimin addinin musulunci ilimi ne wanda yake da amfani yake da mahimmanci zan rufe magana na da wannan maganganu na Sahal ibn Abdullah al-Tustari yake cewa ma usiya Allah ta'ala bi ma'siyatin a'zamu min al-jahl yake cewa ba taɓa saɓawa Allah maɗaukakin sarki ba da wani saɓo wanda yake da girma sama da jahilci sama da jahilci domin akwai wanda shi bai sani ba kuma bai sani ba to kaga wannan shi murakkabi akwai wanda shi a karan kansa ya sani kuma ya san wato shi a karan kansa bai sani ba kuma ya san bai sani ba to wannan rabkananne ne a faɗakar da shi kawai ya je ya nemi ilimin addinin musulunci to saboda haka mu yi ƙoƙari mu je waɗannan nasiyoyi da maluman addini musulunci suke mana sayyidina Ali Allah ya ƙara masa yadda yake ya yi maganganu da dama a kan neman ilimi yake cewa mun yadda da yabo da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi a tsakaninmu ya ce masu kuɗi shi Allah ya ba su dukiya Allah ya ba su dukiya mu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimin addini to saboda haka wannan ba ƙaramin falala ba ne ayoyin alƙur'ani suna da yawa da hadisan annabi da maganganun magabata a kan falalar ilimi ga abin da yake cewa radina qismatul jabbar fina lana ilmun wal juhali malu fa izzul mali yafna an qaribin wa izzul ilmi baqin la yazalu yake cewa mun yadda da rabon wanda ubangiji ya yi a tsakaninmu yake cewa muna da ilimi jahilai kuma suna da dukiya yake cewa izzan dukiya yana karewa nan kusa domin daga lokacin mutum ya mutu shikenan ba wani maganarsa amma idan ya karantar ya ilmantar za ka ga yana raye yana samun lada bayan yana karkashin kasa lada yana bin sa saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa idza mata al insan inqata'a amaluhu illa min salasin sadaqatin jariya aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yarfa'u aw waladin salihin yad'u lahu annabi yake cewa idan dan adam ya kwanta ya mutu dukkanin ayyukan da yake yi sun tsaya ban ga daya daga cikin abubuwan nan guda uku annabi yake sadaqatin jariya sadaqatun jariya sadaka mai gudana aw ilmin yantafa'u bihi ko ilimi da ake amfani ake cin moriyar sa aw waladin salihin yad'u lahu ko ya mutu ya bar da wanda ya bashi tarbiyyar addini bayan rasuwarsa yana ci gaba da yi masa addu'a to wannan yana daga cikin abin da yake wanzuwa bayan mutum ya mutu Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani abinda nazo na karanta a wajen malami na tsawon wata 6 zuwa 7 ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya bani dama aiki da shi kurakuraina kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sana gyara su gabanin mutuwa na Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon kauce mata ina gode ma wannan makaranta ta ashabatul kiram ba abin da zan ce na gode Allah ya saka muku da alkhairi yadda kuka girmama ni kuka mutunta ni kuka bani matsayi wanda ni ban kai wannan matsayin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku matsayi ku kuma a cikin aljanna babu abin da zan ce na gode Allah ya saka wa malam da alkhairi da kuma ƴan uwa kamar Usman Shanono kamar su Aliyu da sauran ƴan uwa wanda ba zan iya kiran sunayensu ba suna da yawa naga alkhairai ta fiskoki daban-daban wallahi ina godiya kuma in Allah ya yarda kamar da malam yayi bayani insha Allah akwai littattafai wanda ya umurce ni dan Allah ya da nan gaba da mu sa waɗannan kafofi na kafofin sa da wancan kafofin da za su yi na karantar da addini muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da ikhlasi abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته